ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير غوتر رمضان هجرة دبودة لريهنو دا أربعين دا شدا شابير غوتر أكو دبوبي دا عشرين دا بير منا نغتكن سورة البقرة آية الأريبي دا ستين دا ليا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
waɗannan ayoyi da aka karanta mana suna magana akan falala da alherin da ke cikin ciyar da dukiya domin raya addini ciyar da dukiya domin raya al'umma ciyar da dukiya domin raya ƙasa da kuma ciyar da dukiya domin kawar da talauci da ƙamfa da rashi a cikin al'umma Allah ta'ala ya buɗe waɗannan ayoyi da buga misali da bayar da kwatance domin mu san alherin da ke kunshe cikin sarrafa dukiya domin bunƙasa addinin Allah da bunƙasa rayuwar jama'a Allah ta'ala ya ce masalul ladzina yunfiquna amwalahum kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah a cikin tafarkin Allah don ɗaukaka addinin Allah don bunƙasa addinin Allah don kafa addinin Allah don yaɗa addinin Allah yasa ce fi sabilillah kamasali habbatin kamar musarin ƙwaya ce ta gero ko ta dawa ko ta masara ko ta acca ko ta iburo da mutum ya shuka ta ambatat sab'a sanabila ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a cikin kowace zangarniya guda ɗaya daga cikin guda bakwan nan mi'atu habbatin akwai ƙwaya ƙwaya ta irin wannan habba din aƙalla guda ɗari ɗari kaga kenan ɗaya ta koma bakwai bakwai kuma ta koma ɗari bakwai kowace bakwai an samu ɗari aƙalla kaga ya zama ɗari bakwai kenan to wannan shine duk wanda ya shuka alheri da dukiyarsa abinda zai samu kenan a wurin Allah ninkin baninkin sannan ba a ƙare ba wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah yana ninka ninkin baninkin kuma ga wanda ya ga dama sai ya masa ƙari fiye da haka wallahu wasi'un Allah ta'ala dama mai yalwa ne mai yalwatawa ne yana yalwatawa wasi'ul ilmi wal qudrati war rahmatu wal maghfirati Allah ta'ala dama zu sa'atin ne fi jami'i sifatihi akwai yalwa da wadata da isuwa a cikin sifofin Allah ta'ala shine mayalwacin ilmi da qudra da rahama da gafara da irin waɗannan sifofin sa sannan alimun Allah ta'ala zu ilmin ai wa huwa wasi'un fihi mayalwaci ne a cikin ilimin sa wa ilmuhu shamilun li kulli shay'in jumlatan wa tafsilan hadiran wa mustaqbilan wa madiyan ilimin Allah ta'ala yalwatacce ne ya game dukkan komai a dunkule da kuma a rarrabe da wanda yake na yanzu da wanda ya wuce da kuma mai zuwa duk yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yace allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah a tafarkin Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan sannan ba sa biyar da bayan abinda suka ciyar na hanyar gori a baka ai maka gori a baka a zage ka wala azan ba sa biyar da cutarwa ga wanda suka bawa dukiyar waɗannan da suka yi ciyarwa kuma suka kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu lahum ajruhum inda rabbihim ladansu ya tabbata nan a gurin Allah mahaliccinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gaban cikin abin da suke fuskanta wala hum yahzanun, ko ba sa yin bakin ciki cikin abin da ya gabata. Qaulun ma'ruf, Allah ta'ala ce fada sananniya, kama Allah baka hakuri ko ayi gaba, wa magfiratun, da kuma yafiya, khairun, tafi alheri, min sadaqatin, daga yin sadaka ya taba'uha azan, wanda cutarwa ke biyewa, a ba mutum abu kuma a cuce shi ta hanyar fada ko ta hanyar aiki. Wallahu ganiyun, Allah ta'ala mawadaci ne, halimun, kuma mai juriya ne, mai hakuri ne da bayinsa, da kuma wato yafiya a gare su. Ya ayyuhal lazina amanu, Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka karɓa imani, ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, la tubtilu sadaqatikum, kada ku lalata, kada ku ɓata sadaqoƙinku, bil manni, ta hanyar goli, wal adha, da kuma cutarwa, kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas, kamar misalin wanda yake ciyar da dukiyarsa domin nunawa mutane, domin riya ga mutane. Wala yu'minu billahi, bai yi imani da Allah ba, wal yawmil akhiri, bai yi imani da ranar lahira ba, fa masaluhu ka masali safwanin alaihi turabu, kwatankwacinsa kamar misalin fangalalan dutse ne aka zuba ƙasa a kansa, mulmulallan dutse, lailayayyen dutse, sai kuma aka zuba ƙasa a kan wannan lailayayyen dutsen. Fa asabahu wabilu, sai kuma aka yi ruwan sama mamako, kamar da bakin ƙwarya, an zuba ƙasa a kan mulmulallan dutse, aka kuma yi mamako, mamakon nan zai yi me? Zai wanke wannan ƙasar tas, kamar ma ba a zuba ba. Fatarakahu saldan, ya bar shi tas, babu wani abu da za a gani na burbushin ƙasa, saboda me? Ruwa ya wanke ta. To haka nan aikin da aka yi shi ba dan Allah ba, za ka gan shi tili, amma kuma aikin banza ne, saboda ba za a samu ladansa ba a ranar alkiyama. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, Allah ta'ala ya ce ba sa samun iko akan wani abu daga abin da suka tattala na lada, babu lada ranar alkiyama. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah ta'ala baya shiryar da waɗanda suka zaɓi kafirci suka fifita shi akan musulunci. Wannan ayoyi da muka karanta suna magana akan falalacciyarwa, kuma Allah ta'ala ya buga misalai da yawa, za mu ta jin misalai a ayoyin da za su biyo waɗannan ayoyi. Duk suna magana ne akan falala da mahimmancin bayar da dukiya domin cicciɓa addinin Allah da kafa shi da yaɗa shi da tabbatar da shi. Shine Allah ta'ala ya ce masalu, shi kwatance ana yin sa ne domin a fito da surar abu yadda mutum zai gane abin cikin sauki. Sai a kawo kwatanci, misalin kaza shine misalin kaza. Kun ga idan muka duba wannan misali, misali ne na wanda ya ɗau dukiyarsa, sai aka kwatanta shi da wanda ya ɗauki tsabarsa, ya je gona, ya je ya yi kaftu, ya zuba taki, ya yi shuka bayan an yi ruwa. Wannan da ya shuka me yake jira? Yana jira wannan shuka ta fito. Idan wannan shuka ta fito, ana sa ran ta haɓaka, ta yi albarka, ta yi yawa. To sai Allah ta'ala ya ba mu misali da wanda ya saka hannunsa a ajihu, ya ɗebo dukiyarsa, ko ya saka hannunsa a bankinsa, ya ɗauko dukiyarsa ko a sito ɗinsa, ya zo ya ba da dukiyar nan domin a kafa addinin Allah, domin a yaɗa addinin Allah, domin a bunƙasa addinin Allah. Shi yasa Allah ta'ala ce fi sabilillahi, a tafarkin Allah. Shi tafarkin Allah an masa fassarori da dama, amma ma'anarsa dai yana nufin hanyar Allah, hanyar Allah. Hanyar Allah kuma ta haɗa da kafa addinin, da kare shi, da yaɗa shi, da bunƙasa shi. To me yake kafa addini? ya kara addini, ya bunkasa addini, wanda zaka bada dukiyarka domin ayi. Na farko dai shine ilimi, don babu abin da yake kafa addini ya bunkasa addini irin ilimi. Shi yasa Allah Ta'ala da ya tashi wahayi ga Annabi alayhi salatu wassalam, sai ya fara yi masa wahayi na ilimi, yace iqra'a bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saboda abinda za a yi matakin farko, wahayin farko, mu al'umma ce ta ilimi, mu al'umma ce ta karatu, mu al'umma ce ta iqra'a. Me ma'anan iqra'a? Idan ka je za a koya maka nahwu, akan ce maka akwai afa'al, akwai fi'il madin, akwai fi'il amrin, akwai fi'il mudari. To wannan fi'il amrin ne, iqra fi'il amrin majzum, alamatu jazmihi as-sukunu ala akhirih, wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu anta. Tashi kai karatu, babu wani addini da ya bawa karatu muhimmanci irin musulunci. Domin wahayin farko ba a ce a tashi ayi sallah ba, ba a ce a tashi ayi azumi ba, ba a ce a tashi ayi zakka ba, ba a ce a tashi ayi imani ba, ba a ce a tashi ayi tauhidi ba, sai aka ce a tashi ayi karatu. Domin duk waɗannan abubuwan da na lissafa, masu kyau ana gane su ne da karatu, marasa kyau ana gane su da karatu. Da ilimi ake gane tauhidi, da ilimi ake gane shirka, da ilimi ake gane musulunci, da ilimi ake gane kafirci, da ilimi ake gane zalunci, da ilimi ake gane adalci, da ilimi ake gane sunna, da ilimi ake gane bid'a, da ilimi ake gane daidai, da ilimi ake gane abin da ba daidai ba. Kuma ilimi yanzu ya zama shine ginshiki wajen inganta rayuwar dan Adam. Ilimi, bayan ilimin sanin Allah da sanin addinin Allah, akwai ilimi kuma na duniya, domin inganta rayuwar duniyan tai kyau, lahira tai kyau. In zamu ga yanzu harkar tsaro ta koma ilimi, domin yanzu harkar tsaro a duniya, kuɗin da ake kashe mata da na'urori da ake kirkira domin inganta tsaro, da kayayyakin yaki da ake kirkira saboda wannan dan Adam hayya mallaki ko ya kirkiri makamin da ake kira makamin kare dangi. Ta ina aka kirkiri wannan makami? Ta hanyar ilimi. Tun ana harbi, ana jifa da dutse, ana harbi da gwafa, aka zo ana cilla kibiya, aka zo ana bindiga harbuka tsere, aka zo ana yin kaza, har aka zo yanzu ma an zo ana makami mai linzami, har kuma an zo ana nukiliya, har an zo kuma ana makamin kare dangi, wanda an jefa muku duka dankin ku za su kare. To kaga wannan kayayyakin mugunta da aka kirkira, duka me ya bayar da dama aka kirkiri waɗannan kayayyakin mugunta,
ilimi
da kayayyakin tsaro, kyamarori iri-iri na tsaro, da abubuwa da yawa, da na'urori da aka kirkira domin tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa, da tsaro a cikin ƙasa, da tsaro a gidaje, da tsaron kai, duka waɗannan ilimi ne ya bada dama aka gano waɗannan kayayyakin tsaro. Haka nan harkar noma an bunƙasa ta ne da ilimi. Da can noma sai dai ka yi da fatanya, yanzu fatanyar zamani an yi mota mai fatanyoyi a jikinta, wanda za ta zo ta nome maka gonarka a awa ɗaya, wanda sai ka sa ƙatti 70 sun kwana 70 suna yin noma kafin su nome maka gonarka. Yanzu an yi na'urar da za ta zo saboda ilimi, wacce a awa ɗaya za ta nome maka gonar gabaki ɗaya. Haka nan abin da ya shafi iri da taki da sussuka, sussuka sai dai da a ɗauki sanduna a dinga dukan hatsi da shi baya na ƙagewa. Yanzu an yi inji mai yin sussuka, an yi inji mai yin surfe, an yi inji mai yin niƙa, na'am, an yi inji mai wanke shinkafa. A ɗan ƙanƙanin lokaci za a zuba shinkafa ya cire ɓuntu, ya cire abin nan tsakuwa, ya cire baki-baki, ya wanke ta tas, ya dafa ta, ya tsara ta, ya inganta ta, kuma sannan kwamfuta ta ce wannan shinkafa ta kai level ɗin da za a iya saka ta a buhu yanzu. Daga shinkafa daga abin nan sai buhu daga buhu sai tukunya ilimi ne yasa aka samu wannan haka nan a cikin harkar kiyo da sai dai ka dauki sandarka ka kora shanunka kai tafiya kilomita 1000 kana nema musu ruwa kana nema musu abinci yanzu an kirkiri dabarun kiyo waɗanda za su bada dama ciyawar da zaka tafi nema kilomita 1000 nan zaka shuka ta ta fito inda kake a cinye ta a saki shuka wacce ta fito sannan kuma yanzu da sai kaga saniya 10 zaka hada ba za ta baka majara wacce yanzu saniya 1 za ta baka ba saboda ilimi ashe waɗanda suka saka ilimi a cikin noman su za su samu makudan kuɗi za su arziki kuma wahalar su za ta zama kadan kuma arzikin su zai zama da yawa waɗanda suka sa ilimi a cikin kiwon su kiwon zai burinkasa su samu wahala kadan arziki mai yawa waɗanda suka saka ilimi a cikin harkar tsaro za a rage wato yawan masojojin saboda na'urori da suke bada tsaron da kayayyakin tsaro na zamani wanda za a kashe kuɗi domin a samar da tsaro da zaman lafiya da inganta walwalar jama'a duka haka harkar lafiya da idan ka ji rauni sai a kai ka makera a yi matuwan ƙasa ko a sa ƙarfi a wuta ya jajajir a ɗora maka akan ciwon a yi maka sakiya ko a yi maka balli ko abin da ya kama da haka harkar ilimi yanzu ta kai kafin ka zo ma sai an je an saka ka a wasu na'urori da wasu injina a yayi bayanin irin abin da kake ɗauke da shi na ukan ciwo waɗanda kafin ma a baka magani sai an tantance wani irin rashin lafiya kake da shi kuma wani irin ciwo wato kake da shi kuma wani irin magani ya dace da wannan ciwon naka wanda ko ba zai haifar da wani ciwon ba a harkar ilimi da likitanci an bunƙasa ta a cikin harkar ilimi haka harkar communication da harkar information da harkar ICT da harkar AI ko AI artificial intelligence kiran abubuwa da aka yanzu na harkar ilimi da bincike an zo da abubuwa da yawa kuma me ya bunƙasa wannan fanni ilimi shi yasa a zuba kuɗi billions domin a samar da cibiyoyi na bincike a samar da cibiyoyi na ilimi yana cin abin da zai bunƙasa addinin Allah abin takeici ban san a ƙasar nan akwai wata cibiya mallakan musulmi ta bincike wacce aka zuba mata aƙalla 10 billion domin kawai aje a yi research akan alƙur'ani akan hadisai akan fiqhu akan fannoni na zamani a linkin din su da binciken da aka yi na alƙur'ani ba ko an yi to kun ga ashe kenan bamu saka kuɗin da ya dace ba har yanzu akan ilimi da bincike wani malami ya rubuta littafi ainal khalal ina aka samu matsala yace mu al'umma ce ta ku tashi ku yi karatu amma kuma a cikin 100 kaso 20 ne suke yin karatu kaso 80 hanya zuwa makaranta ba su sani ba su kuma 20 din da suke karatun idan ka raba su 100 to masu jurewa su ci gaba da yin karatun a ciki kaso 50 ne 50 a hanya ake barin su shi yasa kullun yan primary zaka ganku ku kusan 700 kun yi primary in aka zo secondary sai ga kun koma 1000 tun karamar in an zo babban sai ku koma 500 in an shiga jami'a sai ku zama 20 kuma sai 10 su gama ko 5 na'am to kaga akwai matsala kenan ko akwai matsala ba ma inganta karatu ba ma muhimmanta karatu kuma duk duniyan nan ta yarda cewa ci gaban da ake samu da ainihin gwan da ake bunkasawa a cikin ilimi suna da yawa sana'a ta hade da karatu karatu ya hade da sana'a idan kana da ilimi a cikin komai yafi saurin bunƙasa yafi saurin amfi saurin ƙwarewa amfi samun riba amfi samun ci gaba wannan shine fi sabilillah na farko a bunƙasa ilimi sannan na biyu a bunƙasa cibiyoyi na da'awa na kiran mutane zuwa ga addinin Allah a samar da santoci da in an samu za a dinga kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ana wayar musu da kai akan cewa babu wani addini na gaskiya sai addinin musulunci ga kuma hujja ga dalilin da yasa muka ce addinin musulunci yafi kowane addini ya shine ma addinin gaskiya shi kadai ne ma addinin da Allah iya dada shi ga kuma dalilin da yasa muka faɗa haka wanda ya gamsu ya shigo wanda bai gamsu ba ya tsaya a waje mu ci gaba da tattaunawa da shi muna mu'amala har ranar lokacin da Allah zai gane da shi in yana da rabo samar da waɗannan cibiyoyi na tattaunawa da musanyan miyau cikin ilimi da hikima da basira ba zage-zage ba cin mutunci ba kage ba sharri ba zumɗe ba rada babu yafice babu cin mutunci babu ainihin jirwaye mai kama da wanka ilimin zunzurutu ake wato yadawa wannan yana cikin samar da santoci da samar da masu da'awa da kera masu da'awar sannan na uku samar da cibiyoyi na ayyukan jin kai waɗanda kama asubutoci waɗanda za a ba mutane harkar lafiya kama cibiyoyi na koyar da sana'o'i don mutane su samu ayyukan da za su dogara da kansu da cibiyoyi na wayar da kan mutane su gane rayuwa a ilmantar da su harkokin rayuwa bil adama ma waye bil adama waye mutum a ba wayar da kan mutane akan waye ma mutum sannan in kai aure wace ce mata waye miji in ka haihu ai maka kos akan waye uba wace ce uwa ai shi uwa title ne kuma shi uwa responsibility ne nauyi ne kalmar uwa fa ba karamin aiki bane kalmar uba uba an ce maka uba wato an jibga maka wasu nauye nauye ne akan ka in an ce maka miji ba kawai ake tsintan miji akan hanya ba miji fa ba karamin aiki bane haka mata ba karamin aiki bane uba ba karamin aiki bane uwa ba karamin aiki bane to a wayar da kan mutum lokacin da ka zama miji me yake nufin ka zama kenan lokacin da kika zama mata me yake nufin kin zama kenan lokacin da ka zama uba me ake nufi da ka zama uba wani nauyi aka dora wa uba lokacin da aka ce kin zama uwa me ce ce uwa wani nauyi aka dora ma uwa duka wannan yana karkashin abin da zai bunkasa addinin Allah a waye a koya a samar da cibiyoyi na koyar da tarbiyya da halaye masu kyau da kuma kare shubuhohi da waɗanda suke wajen musulunci suke an gizowa cikin musulunci a samu ƙwararru gogaggu masu ilimi da za su dinga kare mana da toshe mana wannan kafa jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum da kuma aljihadu siyasi wa ta'alimi duk wannan yana cikin fi sabilillah idan fasara fi sabilillah a cikin aikin sannan fi sabilillah yana daukar niyyar me yi fi sabilillah shine mutum ya kyautata niyyarsa domin ciyar da addinin Allah gaba yayi dan bunkasa addinin Allah ta'ala sabil zamu ga wataran ana jingina shi zuwa ga Allah a ce sabilillah wataran kuma a jingina shi zuwa ga manzon Allah alaihi salatu wassalam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah wataran kuma a jingina shi zuwa ga mu'minai a ce wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina sabil in an jingina shi ga Allah ana nufin shari'ar Allah addinin Allah abubuwan da Allah ta'ala yake so iyadda da su waɗanda in an tabbatar da su to shine addinin Allah ya burin kasa in kuma an jingina shi ga annabi alayhi salatu wassalam ana nufin wanda ya kawo in kuma an jingina shi ga mu'minai ana nufin mabiya wannan tafarkin saboda wannan aya da ta bada wannan misali ta kuma faɗi abubuwa guda hudu na farko abinda za a bayar na biyu wanda zai bayar na uku wanda za a bawa na hudu abinda zai biyo baya idan an bayar Yana Allah ta'ala yana ziga masu arziki da masu kuɗi da masu basira da masu hikima da masu ilimi da duk waɗanda Allah ya bashi wata basira da wannan basira ko wannan ilimin ko wannan ƙarfin ko wannan lafiyar ko wannan azancin ko wannan dukiyar ko wannan mulkin ko duka dai wata baiwa da Allah ya maka infaki zai iya zama infakin kuɗi infaki zai iya zama infakin ilimi sannan infaki zai iya zama amfani da wata basirarka domin ka taimaki jama'a ka taimaki addinin Allah domin shi sabilillah na farko shine bunƙasa addini na biyu kuma bunƙasa mabiya addinin mutane da yawa ba sa gane cewa bunƙasa mabiyan addini yana cikin bunƙasa addini saboda haka ka gina masallaci ka gina masallata ka gina musulunci ka gina musulmi domin musulmin an gina su su za su gina addinin idan ka koya mutane sana'a ka ba su ilimi ka ba su tarbiya ka wayan musu da kai to waɗannan su ne kuma za su zama wakilai na addinin musulunci wajen isar da shi ga waɗanda ba su gane shi ba ko ba su fahimce shi ba ko ba su san shi ba ko suke masa mummunar fahimta ko suke masa mummunar fassara wasu lokutan ma kai kanka ka zama musulmi na gari to ka yi infaki ka ba da gudunmawa domin in an kalle ka za a ga musulunci a aikace an ganka da gaskiya an ganka da amana an ganka da adalci an ganka da cika alkawari an ganka da tausayi an ga kana da sana'a an ga kana neman ilimi an ga kana son zaman lafiya an ga kana fatan alheri ga jama'a an ga kana kyautatawa babanka da ya haife ka kana kyautatawa babarka da ta haife ka kana kyautatawa matan da ka auro kana kyautatawa ƴaƴan da ka haifa kana kyautatawa danginka na wajen uwa da na wajen uwa da na wajen uba da shaqiqanka da li'abbanka da ummanka kana kyautatawa ƴan uwanka na addini kana kyautatawa maƙotanka kana kyautatawa waɗanda ma addini bai hada ku ba amma kana nuna musu kai mai addini ne in su ba su da shi kana kyautatawa dabbobi ma kana bada gudunmawa wajen bunƙasa ƙasa kana bada gudunmawa wajen bunƙasa zaman lafiya kana bada gudunmawa wajen bunƙasa tsaro kana bada gudunmawa wajen samar da alkhairi da tabbatar da shi a cikin jama'a to wannan duka yana cikin abin da zaka yi na fi sabilillah shi yasa aka ce idan Allah ya kwatance idan ya kawo abin da aka yi kwatancen da shi to wannan shi ake kira tashbihi ko ashaba idan kuma aka yi kwatance ba a kawo abin da aka yi kwatancen da shi ba to wannan mujarradin sifa ake so a bayyana kamar da yace masalul ladina yumtiquna kamasali kaga an faɗi kwatance da abin da aka yi kwatancen da shi kenan yanzu mun gane cewa ashe waɗanda suke zuba dukiyarsu suke zuba iliminsu suke amfani da mulkinsu da basirarsu domin bunƙasa addinin Allah domin bunƙasa bayin Allah domin ayyukan jinƙai da ayyukan tausayi domin samar da zaman ilimi a cikin jama'a waɗannan in ba su gane arzikin da za su samu a gaban ranar alkiyama ba to su kalli manomi in ka kalli manomi shine misalin da Allah ya baka misalin mai zuba dukiyarsa kamar misalin manomi ne manomi ya zo da ƙwaya hatsi ya saka a cikin ƙasa mai ciyarwa ya zo da dukiyarsa ya saka addinin Allah kowa zai jira kenan ko shi manomi zai jira lokacin da abin zai fito yayi ƙwari yayi yawa kai kuma zaka jira lokacin da zaka mutu ka gamu da Allah ka tarar da wannan sakamako kai ma ya burin ƙasa ya wato kai inda ya kai a gurin Allah ta'ala saboda wannan ayoyi akwai darussa wannan aya akwai darussa da zamu fahimta wajen guda 12 darasi na farko shine buga misali da Allah ta'ala yake yi na tashbihil ma'qul bil mahsus ayi amfani da abinda kake gani da kuma abinda baka gani ayi kwatancen su wannan ana yi ne domin a kusantar da fahimta zuwa ga kwakwalwarka kuma ka gane cewa mai ciyar da dukiyarsa ba asara yake ba yana samun lada a gurin Allah sannan abu na biyu yana nuna mana cewa alqur'ani ya kai matuƙa wajen balaga da fasaha ta yadda yake buga misali ga mutane domin su ƙara fahimtar wasu umarce-umarce na Allah da irin alherin da ke ciki wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun sannan abu na uku an gaya mana falalar ciyar da dukiya a tafarkin Allah cewa wannan dukiya da mutum ya bayar akai amfani da ita aka bude makarantu na koyar da alqur'ani da na koyar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na koyar da ilimin da zai taimaka a ƙara fahimta alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ilimin da zai bunƙasa rayuwar musulmi ya bunƙasa tattalin arzikin su ya bunƙasa siyasar su ya bunƙasa zamantakewar su ya bunƙasa zaman lafiyar su ya kuma ba su dama su dauki wannan sako su aiki da shi su kuma dauka su kaima waɗanda ma ba su gane ba wannan yana cikin abin da zai sa dukiyarka ta kai matsayin tun daga kwaya ɗaya ta haifar da bakwai bakwai ta haifar da ɗari ɗari sau bakwai daga nan kuma babu iyaka abin da Allah zai baka sannan abu na hudu wannan aya tana ishara zuwa ga ikhlasi a cikin aiki in mutun zai aiki ya fuskanci Allah yayi don Allah shi yasa ya ce fi sabilillah man qatala takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah kai abin a tafarkin Allah kenan in kai abu mai kyau da mummunan niyya kai asara kamar yadda in kai mummunan abu da kyakkyawan niyya ma kai asara kenan ba a yin mummunan abu kace kai da kyakkyawan niyya abin mummuna ne kuma kai kace da kyakkyawan niyya ko kuma kai kyakkyawan aiki da mummunan niyya duka ba zai karbu ba sai dai ai kyakkyawan niyya tare da kyakkyawan aiki kyakkyawan niyya kyakkyawan aiki kenan wanda ya gina makaranta wacce ake koyan sana'o'i domin manufarsa ya bunƙasa tattalin arzikin musulmi manufarsa ya bunƙasa hanyoyin samun kuɗi domin idan hanyoyin samun kuɗin mu suka bunƙasa me muke da kuɗi ne wai mu in mun samu kuɗi me muke yi na'am farko in ka samu kuɗi me kake da su kashewa ta wace hanya kaga na farko dai in mutun ya samu kuɗi tunaninsa na farko shine fara bunƙasa kansa sai ga mutun yayi dinki dan ya suturce jikinsa isamu wata gabjejiyar waya isiya daga yana dan leken wasu fili a bayan garin nan ya ga wani fili ya siya ya ba architect ya masa zane ba engineer a fara aiki an gama shikenan ga fara kallon yaran mutane ya ga wata a gani sai ka ji an buga invitation an ce ana gayyata daurin aure rana kaza shikenan sai ka ga ya tafi kasuwa ta ile sai wata rumfa kuka ga ya fara tunanin noma zai yi ko kiwo zai yi ko sana'a ko ya wace ko kuma zai dinga fita da kaya ko shigowa da su ko kera su ko siye da siyarwa ko don ya bunkasa wannan kudin sai ga kuma wani yana da tausayi ma sai ga to ai babansa dama yana wani gida wanda yanzu shi ya wuce a ce babansa yana zaune a wannan gidan sai ga ya samu wani filin ya sake dan dasa gida sai dauko babansa ya ce baba Allah ya min arziki kai ma zo ka ci taso daga wancan tsohon gidan naka zo ga sabon gida ka zauna ita ma babar sa in suna tare da baban zai ce su koma ciki su zauna wani kuma ya ce ke ma bari a dan dasa miki gida ya dan dasa wa babar sa gida wata kila ma yafi nasa kyau ko daidai da nasa ya ajiye ta kaga arziki ya fara burin kasa wata ran sai ga yayaye mesu an tafi maka ko sai ga goma ya duba unguwarsu ya ga masallaci unguwarsu ya tsufa sai ya sa a rushe shi sai kaga ya sa an yi sabo kaga kudi ya fara burin kasa sai ga cewa kuma waccan islamiyyar da suka yi dama a bakin kwata ake zaune sai kaga ya sai wani fili sai ai dan dareriyar islamiyya sai a saka a ciki sai ga wasu abokansa da su kuma rayuwarsu bata inganta kamar tasa ba sai kaga ya jawo su a jiki su ma ya ce to ko kuma ku zo ku ci arziki wasu ya ba su jari wasu ya taimaka musu wasu ma ya maida su makaranta sai kaga yana ta bunƙasa abubuwa yana amfana iyayensa sun amfana ƴan uwansa sun amfana musulmi sun amfana sai kaga ma wata ran yayi asibiti a garin sai kaga ma ya gina makaranta sai ya gina cibiyar koyar da sana'o'i sai kaga shi ma fara daukan nauyin wasu dalibai domin su koyi sana'a ko su je su yi ilimi to kaga ilimi ya fara burin kasa kenan kudi ya fara burin kasa to kafin ka samu kudi ya kamata ka samu ilimin da kimiyyar ma yadda ake kashe kudin akwai kimiyyar samun kudi akwai kimiyyar kashe kudi wani gaskiya yana da hankalin neman kudi amma a wajen kashewa ma hukaci ne Allah bai iya kashe kudi ban kaga yadda yake kashe kudin da liƙe-liƙen banza da taron banza da abubuwan da ba na alheri ba su zaka ga ana saka dukiyar a ciki shi yasa wannan yana nuna mana ikhlasi wajen fidda dukiya da kuma ciyar da ita a tafarkin Allah sannan na biyar ishara
zuwa ga cewa duk abin da zaka yayi muwafaka da shari'ar Allah kisa ce fi sabilillah sabilillah yana nufin shar'uhu shari'ar Allah anna hadha al-infaq la yakhruju an shari'atillah abin nan da zaka ciyar kada ya fita daga abin da Allah ya yarda da shi ya amince duk abin da zaka yi da dukiyarka ka saka shi a inda ka san bai saba wa Allah ba ka saka shi a inda ka san zai taimaki addinin Allah saboda wal-infaqul ladhi yakunu muwafiqan lishar'i huwa ma zakarahu biqawli ya ayyuhallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wato ciyar wanda ya dace da shari'ar Allah shine wanda Allah ta'ala ya faɗa waɗanda idan suna ciyarwa ba sa yin barna ba sa ƙauro tsakanin haka wato suke daidaitawa wannan yana nuna mana wannan sannan abu na shida yana nuna mana wannan aya tana nuna mana tabbatar da mallaka ga wanda ya mallaka kenan kuɗi akwai mai su babu wani kuɗi kawai da zaka ce ba mai su akwai mai su aka rama kalla shi yasa yace amwalakum ko amwalahum hum kaga an yi idafar dukiyar zuwa ga mai shi kenan dukiya Allah ta'ala nuna mana a wannan aya kana iya mallaka kuɗi kana iya mallaka dukiya kana iya tara kuɗi to malamai suka ce hanyar da ake tara kuɗi a duniya guda biyar ce akwai hanya haka kurum wannan ba tafiya faruwa ba amma dai ta faru ga wasu ɗaiɗaikun mutane kawai Allah ya baka kuɗi kawai ba abinda kai kawai ka samu kuɗi kamar yadda annabi ayyub alayhi salam ba ya zauna ba kawai ya daga hannu kawai sai ga ana masa ruwan kuɗi daga sama anam ana masa ruwan kuɗi kuma ya tashi ya samu yafinsa yana tattarawa to irin wannan nadir ne shi yasa sayyidina Umar ya ga wani a zaune yace me kake anan yace ina jiran arziki na kamar ya kana jiran arzikinka yace ba Allah yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san inda kowa yake zai kawo masa arzikin sa inda yake yace to amma akwai al-akhz bil asbab al mashru'a والأسباب المعلومة أي أكوي دليلي دا الله يشنف دا ميسان كتني سيبيسو هو يكي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله جنكو ميكي وآخرون يضربون في الأرض يبتقون فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله كميكي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أشي كتني سيكاتاش كاني مسببنسو الرزق مقسوم ويطلب بالأسباب المشروعة والأسباب المعلومة أرزقي ربابيني أما أنا نيمانسا تحنيا دا شريعة تشنفت آسان النيا وشكو متداتي دا شريعة بتساقى متبا داك وانا اتشي حنيا تفركو حنيا تبيو دا اكي سامن أرزقي شيني متن يتاشي يأي كاسوانشي كو يأي نوما ko yayi kiyo ta hanyar siye ko siyarwa sai Allah ya bashi arziki kamar tijara da sana'a ko da zira'a da sauransu hanyoyin da zaka tashi ka motsa ka je kai aiki sai Allah ya tunkudo maka kuɗi ta irin waɗannan hanyoyi wanda ita ce aka fi sabawa da ita hanya ta uku shine hanyar da ake samun kuɗi na wani ya baka har kawai sai wani ya ce in Allah ya min rasuwa wasiya kenan kudi na da na mallaka a raba uku a bawa na kaso daya sai aka duba aka ga biliyan 300 ya bari kana zaune sai a dauko biliyan 100 a baka cewa ga 1 bisa 3 wani yayi wasiya cewa in ya mutu a raba dukiyarsa uku a baka sulusi to ga wasiya gashi nan kana zaune ga biliyan 100 an baka na wasiyar da wani ya maka sannan akwai kuma sadaka wani kawai yace ya baka sadaka ngo sadaka kace nawa ne yace miliyan 100 ne akwai kuma hadiya kyauta wani yace ngo kyauta ka duba kaga nawa ne kaga ashe biliyoyin kudi ne wadannan duka akwai su a shari'a ko akwai kuma hubusi wani ya hubusi ko wakafi yace nayi wakafin dukiyata gawana dawane da ana yin waqaful ilmi mutun yace na fahimci a Najeriya akwai karancin ilimin fiqhun malikiya Daka abuda makarantu guda 50 a Gombe. A nemi malaman fiqhu mutum 50 kowa ya zauna ya dinga karantar da fiqhun Malikiya tun daga Ahlari Ashmawi Aqrabu Iziya Risala Muktasar Na'am Ibn Ashir Ibn Rushd Qurtubi Tuhfatu Asif Talqin ya lissafa littafi kamar 15 na Malikiya hammuwa da har zuwa bidatul mujtahid yace a samar da majalisi guda 50 a nemi malamai 50 da suka iya tafannan su zauna kowace makaranta ana son a samu dalibai 50 su dinga wannan karatun da waɗannan littattafan ni kuma na dauki nauyin malamin naki dauki nauyin daliban naki dauki nauyin abincin su na dauki nauyin littattafan da za su siya na dauki nauyin inda za su dinga kwana da abin da za su ci da sutura da za su sa kuma kowa za a dinga bashi albashin miliyan 1 duk wata amma da sharadi sai in fiqhun Malikiya kake karantawa ba sai ma ji waɗannan tafan ba duka iya wakafin sa kenan so da haka sai ka ga nan da nan gari ya cika da dalibai makarantu sun cika ana ta karatu wani ko sai ya zo ya ce ah to fiqhun Malikiya kawai ake to ni kuma nayi wakafi akan kutubus sitta Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Abu Daud wadannan tafai guda 6 na hadisi nayi wakafin su duk malamin da zai iya koyar da su yaje ai masa interview a tabbatar ya iya su zai iya koyar da su yaje ya bude majalisi ina sa a samar da majalisi 50 na malaman da suka iya wadannan tafai kowanne ya dauki dalibai 100 ya zaunar da su zuwa shekara 10 iya karatun da za su dinga kenan kawai su iya kutubus sitta su ma su tafi su je su koyar so nake kafin nan da shekara 20 ya zama babu wani hadisi ingantacce wanda ƴan Najeriya ba su san shi ba saboda haka na sanya ma malamin da ke koyarwar 10 million a wata sannan daliban da suke karatu kowa zai dinga karban 1 million duk wata na'am da gudu kuwa to zaka ga haddasana kawai ake din da ka shiga haddasana a kasuwa haddasana a hanya haddasana a masallaci haddasana malam ai aure a kama gidaje ai ta zuba yaya ai ta karatu wani kuma yace a to ni na fahimci bayan an yi karatu ai akwai sana'a to ni yanzu duk mutumin da ya samu eka guda ina son gwamnatin jihar Gombe ta ware eka 1000 a bawa matasa 1000 kowace eka guda abinda za a shuka a gurin na iri da takin da za a bayar da kuma noman da za a yi da irin da za a sa da feshi da duk abinda ake bukata zan dauki nauyi in ba waɗannan matasan su kuma su je su nome eka 1000 din nan matasa 1000 an ba su shekara 5-5 kowa ya dawo da abinda aka bashi amma sai in noma zakai ga ekarka ga kudinka ga irinka ga takinka ga abun feshinka malam sai kaga in ka shiga bayan gari duk matasan nan masu zama suna TikTok duk kowa ya tafi gona an cika gona kowa an masa rijiya a cikin gonar sa yana ban ruwa ka je kaga lif 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 kore shar gari yayi kore shar malam duk ƴan matan nan a aure su duk filayen nan a gine su an yi kudi ba wata yarinya da za ta yi ƙara yin kwantai ba wani saurayi da zai ƙara ta kwantai saboda kuɗi ya zauna a hannun ku amma la ana cikin talauci ana cikin tsiya ana cikin wahala to wani abin da zai bunƙasa kenan wani kuma yace kiwo za a koya ina waɗanda za su iya kiwo a ba su shanu 10-10 da mata da maza ko a ba su awaki 20-20 a ba su shekara kaza kowa ya je ya kiwo an ba su shekara kaza don a bunƙasa arzikin su wani kuma yace a ai mun fahimci ba mu ma da masu ilimi na fanni kaza daka na dauki nauyin scholarship na dalibai guda kaza su je su karanta fanni kaza na dauki nauyin wannan ilimin akaramakalla wannan shine inda kudi yake amfani to yace in aka saka kudi anan ai za a ga alherin sa ko yanzu waɗannan yara 1000 da kasa aka koya musu noma ai akalla ko an samu masu shiriri ta 200 ko 300 kai ko an samu masu shiriri ta 700 akalla 300 za su haye idan waɗannan 300 suka haye gonakin su suka yi kyau, arzikin su yayi kyau, zaka ga duk browsing din da ake yi, inda ake wata dabarar noma yake browsing ba inda zai kalli ƴan mata ba, inda ake dabara, inda ake kirkiro abubuwan noma, kullum browsing din sa kenan. Kai wace fasaha ka gano sabuwa, ta baruwa ko ta bayi ko ta kiyo ko ta bunkasa iri ko ta kaza ko ta kaza, halan sai kaga nan da nan arziki ya zauna a cikin jama'a, sai zaman lafiya ya karu. Dama da talauci da jahilci suna cikin abin da suke kara bunkasa rashin zaman lafiya. Sai an fi karfin ma wata ran ka zo ka zauna kana bin layi a baka taliya, sai dai kai ka dinga bada taliya. Ka fi karfin ka bi layi a baka shinkafa, sai dai kai a bi layin ka bada shinkafar. Na a lokacin ne ma ƙuri'a kaza ta yi daraja, dan ba wanda isa ya ce maka ungo kuɗi ka zabe ni, saboda kai ma kana da kuɗin, kana da ƴanci, kana da daraja, to a lokacin ne za a zaɓi shugabannin da suka dace. Na'am? Amma an talauta ka, an tsiyata ka, shi yasa ai komai aka ce maka kayi dan ka dan samu abin tabawa sai kayi. Shi yasa yana da cikin manufar addinin musulunci kawar da waɗannan talauci da rashin wannan. Sannan abin nan na bakwai shine wajhu shabahi, shine fuskar da tasa aka kamanta wannan, cewa an kamanta dukiyar da ake zirarawa domin abun kasa addinin Allah da bayin Allah ta yi kama da a wato alkama ko gero ko dawa ko masara da aka shuka ta fitar da zangarniya bakwai, ko ce zangarniya akalla ta fitar da wato kwaya 100 an samu 700 daga nan, kuma sai abin da Allah yi. Sannan na takwas, ladan da Allah ta'ala ya tanada da falalarsa akan waɗanda suke yin aiki, ashe ba aikin mu Allah yake dubawa ba, niyyar mu Allah yake aikawa dubawa da kuma rahamarsa. Yanzu dai aikin ɗan kaɗan ne, amma jibiyar da Allah ya dinga ɗaga aikin, ya dinga ɗaga aikin. Shi yasa hadisi Abdullahi ɗan Abbas yake cewa wanda ya niyya, Allah ya rubuta kyawawa ya bayyana su a littafinsa, ya bayyana munana ya bayyana su a littafinsa. Wanda ya niyya zai aikata kyakkyawan aiki, bai samu dama aikatawa ba, me Allah zai masa? Sai ya bashi lada guda ɗaya cikakke. Idan kuma ya samu daman aikatawa, sai Allah ya bashi lada 10, sannan ya ninka su zuwa 700 zuwa abin da Allah ya ga dama. Idan mutum ya aini ya aikata mummuna, sai ya ji wa'azi ko ya ji karantawa ko ya ji tsoron Allah ko girman Allah ko soyayyar Allah ta motsa masa, ko ganin girman Allah ya motsa masa, ko kwaɗayin rahamar Allah ya motsa masa, ko tsoron azabar Allah ya motsa masa ya bari, sai Allah ya bashi lada cikakkiya. Idan kuma ya aikata saban, sai a bashi alhaki kwaya ɗaya. Kudu waɗannan abubuwa guda huɗu, uku daga ciki duka lada ake samu. Sannan a cikin wannan aya akwai tabbatar da sifofin Allah da yake aikata abin da ya ga dama, su ake kira as-sifatul fi'iliyya, allati tata'allaqu bi mashi'atillahi azza wa jalla, kamar da yake yudha'ifu liman yasha, Allah yana ninninkawa. Sannan matsala ta 10 isbatu mashi'atillah, da yake liman yasha, Allah ta'ala yakan yi wannan ne ga wanda ya ga dama, kenan wanda ya ga dama sai ya masa fiye da haka. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. Sannan matsala ta 11, Allah ta'ala shi yake da mulki mutlaq akan bayinsa, da yace zai ninninka wanda ya ga dama, ashe arzikin gaba ɗaya ma na Allah ne subhanahu wata'ala. Sannan matsala ta 12, an tabbatar da Allah sunaye guda biyu a ƙarshen wannan aya, suna na farko alwasi'u, suna na biyu al'alimu. Wannan ciki an tabbatar da Allah waɗannan a matsayin sunaye, siffofin da ke ciki kuma shine sifatus sa'a da kuma il, sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan matsala ta 13, alhassu wattargibu fil infaqi fi sabilillah, a cikin wannan ayoyi ko wannan aya da muka karanta akwai kwadaitarwa da zaburarwa cikin ciyar da dukiya ta farkin Allah. Wannan kuwa za a ciro shi ne daga falalar infaqi a tafarkin Allah, wanda za mu ji ragowan ayoyin daga nan har mu je wasu ayoyi da yawa a gaba, duk magana ne akan ciyar da dukiya. Da haka tafsirin mu yanzu ya koma kan kuɗi kawai, yadda za a samu kuɗi, yadda za a samu kuɗi da yadda za a kashe kuɗi. In sha Allah za mu yi bayani a cikin darussan hanyoyi guda 13 da ake samun kuɗi, waɗanda aka shimfiɗa, da kuma ma'anar infaki a cikin Alƙur'ani mai girma, domin a zaburar da kowa ya tashi nemi kuɗi, addinin nan ba zai yi ba sai da ilimi sai da kudi da haka ku tashi ku yi kudi ta hanyar da Allah ya yarda da ita ku tashi ku yi ilimi ta hanyar da Allah ya yarda da ita da kudin nan da ilimin nan in suka hadu da tarbiya da tsoron Allah to da su ake bunkasa addini ake bunkasa dan adam ake bunkasa zaman lafiya ake bunkasa al'umma ake samun ci gaba gine gine su yawa wato abin nan motoci su cika gari ai ta daurin aure ai ta haihuwa ai ta suna na'am a ji dadin duniya a ji dadin lahira abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe ko kuskure Allah ya yafe mana malam koyin umara da haji suna daga cikin irin ayyuka da za a yi wa mahaifansa kuma samu ladan to yi ma mutum haji ko yi masa umara yana cikin shari'a kamar yadda zuwa hadisin shubrama da kuma hadisin matan nan tace ya rasulullah babana ya tsufa baya iya zama akan sirdi zan iya masa haji yace idan ana bin babanki bashi zaki biya masa tace eh yace to bashin Allah yafi cancanta a biya hujji an abiki saboda haka amma idan sun riga sun yi haji kafin su rasu wannan dukiyar ina ga kaje kai musu rijiya a inda babu ruwa a samu ruwa to wannan yafi amfani fiye da kaje kai musu umara ko kai musu haji domin da kai umara kai haji an tsaya ladan ya tsaya amma kai rijiya ko ka sa famfo ko kai masallaci ko kai gina makaranta ko kai cibiyar koyar sana'o'i wannan ladan ba zai tsaya ba zai ci gaba ne gwargwadon yadda wannan rijiya take har abada to kaga ashe kenan in muka dauki hadisin Ubadatu bin Samit ya tambayi Annabi alaihi salatu wassalam mahaifiyata ta rasu wani aiki zan yi wanda zai amfane ta Annabi alaihi salatu wassalam yace ka je ka samar da ruwan sha to kun ga ashe kenan a kimiyance na lada mai zama dindindin ƙara kai musu waɗancan ayyukan malam mijina ya sana islamiya amma iyayena sun suka ce mun su ba su yarda in rinka fita zuwa islamiya ba to ina suke so ki dinga fita tunda ai yanzu ba a ƙarƙashin iyayenki kike ba a ƙarƙashin mijinki suke kike kuma mijinki shi aka dora ma nauyi in yana da lokaci ya karantar da ke in yana da ilimi da lokaci shi mijin da kansa ya kamata ya karantar da ke idan au ba sun masa yawa ba shi da lokaci ya samu mai karantarwa in za a samu mata masu karantarwa su aka fi bukata su karantar da mata domin sun fi sakin jiki da su gaya musu damuwarsu in ba aka bai nemi makarantar da iya dada ita ki je ki dinga koyo domin zama da jahilci ba karamin illa bane shi yasa aka ce in baka san darajar ilimi ba ko kuma ilimi ya maka tsada to ka gwada jahilci jahilci yafi komai tsada saboda wahalar da kai da kai da asarar da zaka dinga tafkawa saboda kai jahili ne ba ka dan bace wallahi asarar da jahili yake tafkawa ta lokacin sa ta rayuwar sa ta numfashin sa ta lafiyar sa tu wannan ma fa da ake yanzu fa ya zama ilimi ka duba akwai professor tu ko ba professor to ka gani to inda haftuwo za a shiga jami'a ai masa digirin farko ai masa digiri na biyu ai masa digiri na uku har a ba mutum matsayin professor na fannin ne girke girke wanda ya hada a ciki hadda to kaga ashe kenan ci da sha ma yanzu ya zama me ya zama ilimi saboda haka ki je islamiyyar ki kawai in ko ba haka ba to shi baban ki yazo ya dinga koya miki malam nayi planning sai yasa jini yana diga lokaci ba to wai ce ki planning din mijinki ne yace ki yi ko ke kika yi ba matsala bane ki yi planning in akwai bukata ki yi to amma kuma idan jini yana wasa a koma asibiti wannan jinin da yake zuba na al'ada ne ko na larura ce idan na al'ada ne to kin ga dole a dauki mataki don ba a yin sallah da wasu ibadu idan ana yin al'ada in ko na rashin lafiya ne aka tabbatar miki a asibitin to kin ga sai ki ci gaba da yin ibadarki ki ci gaba da shan magani da zai kawo saukin wannan larura taki gobe insha Allah akwai lecture a university wanda za mu gabatar da izinin Allah gobe karfe 10 na safe. Da haka ana gayyata kowa da kowa, musamman samari, domin taken laccen ma shine ƙalubalen da matasa suke fuskanta a wannan zamani, ina mafita. Suna waɗanda suka musulunta yau 15 ga Ramadan, an samu mutum uku sun zo sun karɓi addinin musulunci. Akwai Moses, akwai Moses mai shekara 39, an bashi a Musa. Akwai Vivian, ko Vivian haka ne, Vivian, akwai Vivian, ita Vivian tana da shekara 20 ne ko 26, naga kama O ne ko 6 ne, 26 mai shekara. Ita Vivian tana da shekara 26, yanzu ta koma Maryam. Akwai kuma Frisius, ko Frisius, ita kuma shekara 19, yanzu ta koma Fatima. To muna fata Allah ya tabbatar da su a cikin addinin musulunci. Yan kwamitin mu dama suna nan jajirtattu, maza da mata, waɗanda suke aikin karantar da su addinin da suka shigo, da kuma warware musu shubuhohin addinin da suka baro, da kuma koya musu sana'a da ɗaukar nauyin su da shansu da surasu da maganinsu, har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala ya sauwaƙe mana. 10,000 daga Alhaji Tata, Allah ya saka mu da alheri. Shinkafa 50 kg buhu 5, shuga shi ma 50 kg guda 5, gero guda 50 kg buhu 5, da makaroni katon 5 daga Sanata Dr. Ibrahim Hassan Dan Kwambo, tsohon gwamnan jihar Gombe. Muna godiya Sanata Excellency, Allah saka da alheri. Takalman sallah kafa 51 na maza da mata, daga Alhaji Bala mai shinkafa, Allah ya saka Alhaji Bala mai shinkafa. Kayan sallah set 62 na marayu, da takalman zaman gida kafa 62 daga Alhaji Muhammad Hassan Birma, Alhaji Allah saka da alheri. 10,000 daga Alhaji Abubakar Goni, a saka asusun marayu. 1,500 daga ɗaiɗe, ko Allah biya musu bukatunsu. Mijina ya tafi nema yau wata 2, ba amma ba labari. Allah ya bashi dacewa ya dawo mana da shi lafiya. Akwai marasa lafiya, Allah ya basu lafiya. Akwai yarinya da ta bata, Allah ya bayyana ta. Allah ya shirya mana da zuriyar mu, shiryayyun Allah ya ƙara musu shirya. Wannan tace Allah ba yara na maza na gari. Sauran bukatu na alheri duka mun yi tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu girma da sifofinsa madaukaka. Waɗannan bukatu da aka roƙa, muna fata Allah duka ya biya. Allah ya shiga cikin lamarin. Allah ta'ala ya samu cikin bayinsa entatu a cikin wannan wata. Allah ya mana arzikin duniya, ya mana arzikin lahira. Allah ya samu dace. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.